وأشهد أن لا إله موتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 9 ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 12 ga watan 9 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Bukhari dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda al-Shaykh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita mana shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine zai zama darasi na 42 a cikin wannan littafi mai albarka 41 kai ko 41 wannan shine darasi na 41 darasin da ya gabata mun ƙara sababin da muka ɗauko na layya da kuma hadaya da yankan ainihin wato haƙiƙa mun karanta gabar da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hada tarayya tsakanin sahabbansa wajen yanka raƙumi ko sa a madadin mutum bakwai kamar yadda muka karanta halaccin hawa kan dabbar hadaya ga mai korota in bukatar haka ta kama babu laifi kuma a sha nonon ita wannan dabba ta hadaya abinda ya ragu yayi rara na dan da take shayarwa sannan mun karanta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai soke dabba yana yin kabbara sannan yana soke dabba da hannunsa wani lokaci kuma yakan wakilta mun karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka alganam tunkiya ko rago inda ya dora kafafuwansa a gefen wuyan wannan dabba ya ambaci sunan Allah yayin kabbara sannan ya yanka ya kuma halattawa al'ummarsa su ci daga naman hadayarsu ko layyarsu sa iya yin guziri ma'ana su ajiye shi zuwa wani lokaci duk da cewa an samu wani lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ajiye naman ya wuce kwana uku duba da bukatar da ake da ita da yawan mabukata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raba naman sa na hadaya ya kuma ce wanda ya ga dama ya yanka gurgudan abin da yake bukata sannan mun shiga babin da yake magana game da ita kanta layya din Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba barin layya ba sannan ya kasance yana yin layya da raguna guda biyu wanda yake yanka su bayan an sako daga sallar Idi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa ba a yin yankan layya kafin a sako daga sallar Idi duk wanda yayi wato ya yanka dabban layyarsa kafin a sako daga sallar Idi to ya zama kawai nama ga magari na yau da kullun ya yanka wa iyalansa ba layya ba wannan shine abinda koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zabar wato dabbar da zai yi layya da ita yakan duba lafiyayya wadda ta kubuta daga dukkan wani aibu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana yin layya da wasu dabbobi da suke da wasu uyub aibobi kamar gutsurewar kunne ko tsagewarsa kamar karyewar kaho da abin da ya kama da ko dabba mai ido daya, ko dabba wadda take ramammiya, wadda take ba ta da kiyo, haka shekarun dabbobin da ake yin layyar da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam di yayi bayani cewa idan dangin tumaki ne ko awaki sai sun kai miqdarin shekara guda, idan kuma shanu ne da raquma sai sun wuce haka, kamar yadda duk mun karanta. Mun kuma karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane idan za su yanka ko dabban layya ko ta hadaya ko ta aqiqa ko kuma naman yau da kullun da ake ci, to a kyautata shi yankan, a kyautata wa ita dabbar da za a yanka ta hanyar wasa wuka da gyara abin yankan don ya zamanto an hutar da ita wannan dabba da za a yanka. Game da abin da ya shafi yankan aqiqa, ma'ana ragon da ake yankawa, wato idan an yi wa mutum haihuwa, an haifa masa yaro ko yarinya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta cewa a yanka rago biyu ko tinkiya guda biyu idan an haifi yaro namiji, inda za a yanka tinkiya guda ɗaya ko rago guda ɗaya an haifi mace. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma kowane yaro kamar an ba da shi jingina ne har sai an yanka masa ragon suna, idan ba a yanka masa ba to yana nan a kamatsayin an ba da shi jingina. Mun faɗi me ake nufi da wannan jingina, abinda malamai suka faɗa maganganun su Imam Ahmad da sauransu. Sannan ana yanka wannan dabba ta layya ranar dabba suna ranar bakwai, da kuma aski, da kuma raɗawa yaro suna. To kai tsaye za mu shiga cikin wani fasali da ke magana akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da suna da alkunya. Faslun, malam ya ce ga wani fasali fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, a cikin wannan fasalin za mu ji koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam fil asma, wajen zaben sunayen da za a sanya wa yaro, wajen rada wa yaro suna. Ba kowane kwashe-kwashen suna ake ɗaukowa a liƙa wa yaro ba, don an ji ya zama unique, babu shi da yawa, ba unique ɗin ake kallo ba, ko kuma don kaji ana yawan sa shi, ko kuma kaji yana burge ka, ko yana da daɗin sauraro a kunne. A akan zaɓi sunan da idan yayi wa yaron tasiri shi ne abin da ake bukata. Karka nemo sunan da idan yayi wa ɗan tasiri kai ma ba za ka ji daɗin yaron ba. Kuma babu laifi a dinga yi wa mutane alkunya, a ce baban wane ko baban wance ko ummar, wato babar wane ummu wance, duk ya halatta. Za mu ji insha Allah. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, inna akhna asmin inda Allah azza wa jal, suna mafi muni, mafi kaskanci, mafi ainihin wato kazanta cikin sunaye a wajen Allah da za a sanya wa mutum, rajulun, shine mutumin da tasamma malikal amlak, mutumin da ake kiransa da sarkin sarakuna, wannan suna ne mai muni. Ko da wato misali a kowasu ƙananan sarakuna shi ne babba, to sai dai a ce babban sarki, ko kuma a ambaco ne wani sunan dai wanda zai zama wato akwai ladabi a ciki, amma ba za a ce sarkin sarakuna ba. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ambaton mutum da sarkin sarakuna, wannan suna ne mafi muni, mafi kaskanci, mafi zama abin kyama. La malika illallah, akwai wani mai mulki ne ba Allah ba, Allah shi ne malikul amlak. Da haka in ka ambaci wani da malikul amlak, kamar ka ɗauki wata sufa cikin sufofin Allah ka jingina masa, wannan kuma abu ne wanda yake wato yana da muni ƙwarai da gaske. Da haka babu kyau a dinga cewa mutum sarkin sarakuna, ko kuma alƙalin alƙalai, duk za ka dinga ji ana fara ko alƙalin alƙalai, qadil qudat, alƙalin alƙalai, ko malikul amlak, sarkin sarakuna, ko shahin shah, shi ma dai malikul amlak din ne. Wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar da ambaton mutane da irin waɗannan sunaye. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Al-Adabul Mufrad, hadithi mai lamba ta 6205 zuwa 6206. Imam Muslim ma a cikin Al-Adab ya kawo wannan hadithi na 2143 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda da aka kaga kenan tun daga nan mala ya bude mana cewa ashe akwai wayansu sunaye suna da muni ko dai akwai da wato sunayen da ba a so sunayen da wata sifa ce cikin sifofin Allah ko kuma sunayen da akwai ziga akwai tsarkakewa akwai nuna cewa mutum shine Allah ne ko mutumin kirki ne wato tazkiya kenan ba a san irin waɗannan sunayen kamar yadda zamu ji a cikin babin insha Allah wa thabata anhu inna ahabbal asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harithun wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murrah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sunan da Allah ya fi so shine sunan da aka ce wa mutum Abdullah Abdurrahman wannan shine suna mafi kyau sunan da Allah ya fi so in an haifan maka da ka sa mai Abdullah ko ka sa masa Abdurrahman wa asdaquha suna mafi dacewa da mai sunan Harith shine sunan da aka sa wa mutum Harith Harith ko dai ka ce mai sana'a ko mai kokarin neman na kansa shine Harith da aka ba a sa wa mutum Harith malalaci kamata in mutum ya zama Harith ya zama ganshi wato mutum ne mai fafutuka mai kokarin neman na kansa domin sunan ya dace da mai sunan wa Hammam da mai himma in ka ji an sa mutum Hammam to kamata ya zama mai himmar gaske an gane ko to in aka ga mutum mai himma aka ce ya sunansa aka ce Hammam a ce sunan yayi daidai in aka ga mutum mai kokarin fafutukan nema aka ce wai ko ya sunan wannan malamin aka ce Harith ka ce wallahi sunan yayi haya hau sunan yayi macin an gane ko wa aqbahu ha suna mafi muni kuma Harbun a kira mutum da suna Harb yaki rashin zaman lafiya tashin hankali ko kuma Murra daci Mur, kai wannan suna bai da dadi ko a kira mutum a ce ya suna sa ce ya yi sunansa Harbu wannan sunan bai wato mafi munin suna kenan a rada wa mutum suna Mur ko a rada masa suna Harb manzo Allah ya ce wannan shine suna mafi muni ba shi kadai ba akwai sunaye wa'anda suke dauke da ma'anoni irin wannan zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam a can gaba zamu karanta inda ya caccanzawa wasu cikin sahabbansa maza da mata suna saboda sunayensu ba su da kyau ko yanzu kai ka tuno ko ka ji sunan ma'anar sunan da ka rada wa danka suna ne marar kyau kana iya canzawa ko kuma shi da ya taso ya ji sunan da ake kiransa da shi suna ne bai da kyau zai iya canzawa kansa suna ba sai an yi wani sabon yankan rago ba sai a ce wai in za a sake wa mutum suna sai an yanka rago zaka ji duk wa'annan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza musu sunaye bayan sun girma ne bayan sun zama magidanta wasu sun yi aure cikin matan kuma Annabi ya canza musu suna ba wani rago da ake sake yankawa da haka in an fahimci cewa sunan lokacin da aka sa shi an biyayi sunan lokacin da aka sa shi an bi irin sunayen da ba su da yawa a gari sai daga baya sai ka ji ashe sunan ba mai kyau bane ko ma'anarsa ba ta da kyau ko yana dauke da wani mummunan tasiri kai da kanka kai kokarin kai nasikh wal mansukh akan sunan danka sai ka goge wannan sunan ka rada masa wani sunan daban ko kuma shi ba ku ne kuka hango ba sai shi yana zuwa wajen karatu sai ji an ce ai sunansa ba mai kyau bane zai iya rana tsaka kawai je ya affidavit din ya canza takardun sunansa na makaranta da komai ya affidavit ya je kotu duk ya tallata a jarida cewa shi ya koma sunansa kaza ne ba wancan tsohon sunan ba ina fata an gane duk sai haka ya canza kansa suna saboda suna linzami ne kamar yadda malam Bahaushe yake cewa da haka mun ji wannan hadithin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunan da Allah ya fi so Abdullahi da Abdurrahman sunan da ya fi dacewa da mai sunan shine Harith da Hammam suna mafi muni shine Harb da kuma Murra wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Adab hadithi na 4950 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 4 shafi na 345 Imam Al-Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad hadithi na ainihin wato 700814 hadithin Abi Wahab Al-Jushami radiyallahu an sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Al-Adabul Mufrad wa thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la tusammiyanna gulamaka yasaran ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا أو ترواية ولا نافعا فإنك تقول أثمه فلا يكون fayuqa ko fayaqulu la, ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka sanya wa bawanka, karka sanya wa yaranka suna yasar. Yasar sauki kenan, karka sanya masa suna rabah, rabah riba kenan, karka sanya masa suna najih, najih nasara kenan, karka sanya masa ko kuma rabauta nasara, wala aflah karka sanya masa suna aflah, saboda aflaha rabauta kenan. A wata ruwaya wala nafi' karka sa masa nafi' mai amfani. Wai abin da yasa, saboda yasar kishiya sa usur kenan, sauki mai kishiya sauki tsanani, riba mai kishiya riba faduwa hasara, ko wato abin nan najih rabauta mai kishiya rabauta rashin rabo, ko rashin rabo aflah shi ma haka, nafi' amfani mai kishiyar amfani rashin amfani. To yanzu ka zo ka ce yasar yana nan kuma baya nan, me za ka ce? Na'am, sauki yana nan sai ka ce baya nan, sai me a gurin kenan? Kun gane? Yawa, sai ka zo ka ce aflahu yana nan, sai ka ce sai aka ce a baya nan, to sai waye kenan? Rabauta, rabauta yana nan, kuka ce a ba rabauta ana. Nafi'u yana nan mai amfani, kuka ce a baya nan mai amfani, baya nan sai mara amfani. To wato suna ne wanda, wato shi suna ana son tafa'uli. Tafa'uli shi ne kyakkyawan fata, kaga duk sunaye ne a zahirin su masu kyau ne. To amma sabida suna iya ɗaukan kishiyoyinsu, kuma suka ɗauki kishiyoyin sai zamanto a madadin a yi tafa'uli mai kyau sai ya zama ta tsayyur, sai ya zama canfi kenan, sai ya zama an kamar kishiyoyin aika ga kama babu mai sanya siffantu da su. To shi sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka sanya wa ɗanka ko yaranka da suna yasar. An gane ko? Saboda sai ya ce fa innaka taqulu, domin kana cewa athamma huwa yana nan, in yasar ne kace yasar yana nan, fa yaqulu wanda kake tambaya sai ce la, sauki baya nan. To wannan a ce maka baya nan din shine inda damuwar take. An fahimta ko? Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin al-Adab, hadisi na 2237, hadisin Samura bin Jundub radiyallahu anhu. وقبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. حديث يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا تشنزا وتمت سونا سونا انت عاصية با وتم ما تفرعون با ما تفرعون بالهمزة لآسية كتشكر كجيك سونا يك آسية كتشكر تشنزا مد سونا سيدي إن ونن كي ينفي عا بالعين شيني وندع النبي يتشنزا a bil hamza, wannan ba shi bane, wannan shine matar Fir'aun, wancan yana da kyau bai da matsala. Amma Asiya shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna, yace anti jamilatun, yace sunanki jamila. An fahimta ko? Asiya suka ce da as namiji kenan, kaga as namiji, Asiya mace kenan. Ko kace mai sabo, ko kuma kace mutum mai wuyar sha'ani, da wato wanda baya sauraron kowa, ba wanda yake baya jin magana kowa, mutumin da yake wato mai tauri. To kaga an ka sanya mutum wannan sunan ya bi shi, ai kaga wayanda za su fara dandana kudan wanda suka sa masa suna. An gane ko? Suka ce wannan shine ma'anar as, wato mutumin da yake kangararre, kawai shine fassara sama, kangararre shine as, wanda yake in ya miƙe ba mai iya tankwara shi, to wannan shine as. To shi sa annabi yana cewa sunanta, tace sunanta Asiya bil'ain, yace bil'ain ba Asiya ta Fir'auna ba, tace a ita sunanta bil'ain Asiya. Manzo Allah yace a anti jamilatun, a sunanki jamila. Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin al-Adab, حديثي ندبو بيود داري داري تلاتين دا ترى حديثي ابن عمر رضي الله عنهما وكان اسم جويرية برة فغيره باسم جويرية. هكا سونا ما تس جويرية أسل سونا تبرة Barra ita ce mai biyayya, nagartacciya. Shi yasa ba a son sanya suna wanda zai zamanto kuma kamar akwai tsarkake kai a ciki. Shi yasa kaga waccan sunan yana dauke da ma'ana mara kyau sai ya canza. Wannan kuma suna akwai tazkiya a cikinsa, shi ma sai Annabi ya canza shi. Ya sunanta tace Barra, yace a'a sunanki Juwairiya. An gane ko? Juwairiya tasgiri ne na jariya, jariya yarinya, to Juwairiya ɗan karamar yarinya kenan. Ke ba Barra sunanki ba, sunanki Juwairiya. Wannan hadithin shi ma Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Adab, hadithi na 2240, hadithin Ibn Abbas na radiyallahu anhuma. Wa qalat Zainab binti Ummi Salama, Zainab ƴar gidan Ummu Salama, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusamma bi hadha al-ism. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ambaci mutun da wannan suna. Wa qala yace la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahli al-birr minkum. Barra akwai tsarkake kai a cikin al-barra. An gane ko a cewa mutum barratu akwai tsarkake kai. Zainab ƴar gidan Ummu Salama tace manzo Allah ya hana ku ku sanya sunan ƴaƴanku da abin da yake akwai tsarkakewa. Allah ta'ala yace la tuzakku anfusakum wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ko kar ku dinga tsarkake kawunanku. Allahu Allah a'lamu bi ahli albirr minkum, shi yafi sanin wa'anne ne nagartattu a cikin ku. Daga tun yanzu ku cewa mutum nagartacce ne, to ai Allah shi yafi sanin waye nagartacce. Daga in ka sa danka nagartacce, to kamar ka bashi lasisi cewa yana da nagarta, kuma Allah ta'ala shi yafi sanin waye nagartacce a cikin mu. To shi yasa irin wannan sunayen ake son a kauce musu a babul ladabi, kar ka sanya wa danka irin wannan suna. Duk da cewa ma'ana ce mai kyau, to amma saboda tazkiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kar mutum ya taso da ganin kaman shi wani na daban ne, shi wani na musamman ne, shi wani mutumin kirki ne, wani ya dinga zuga kansa babu tarin aiki sai homa da suna. To wannan shine ba a so. Mafhum? Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Adab, hadithi na 2142, hadithin Zainab binti Abi Salama radiyallahu anha. Wa gayyara Asma'a bil Hakam bi Abi Shuraihin. Wa gayyara Asma'a Asram bi Zar'a ko bi Zur'a. Wa gayyara Asma'a Huznin Jaddi Ibn al-Musayyib bi Sahal. Fa aba wa qala as-sahal yuta wa yumtahan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canzawa Abul Hakam suna. Waye Ahkamul Hakimin? Allah madaukakin sarki shine Al-Hakamu Al-Adl. To sai aka ce baban hukunci. Sai Annabi ya ce kai wannan sunan bai ba, a dinga ce ma baban hukunci. Abul Hakam baban hukunci, ai babu wanda ya cancanci suna Al-Hakamu sai Allah. Sai ce ba kana da yaya ba? Sai ce akwai sunan yayana, cikin yayana akwai Shuraih. Sai ce kai sunanka Abu Shuraihin ba Abul Hakam ba. Da haka manzo Allah sai canza Abil Hakam da Abi Shuraihin. An gane ko? Wannan hadithin shi ma Imam Al-Bukhari ya kawo shi a cikin Al-Adab Al-Mufrad, hadithi na 811 da Imam Abu Dawud a cikin Al-Adab, hadithi na 4955 da Imam An-Nasa'i a cikin Adabul Qadha, hadithi na 5387, hadithin Shuraih ibn Hani radiyallahu anhu. Sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithi a cikin Sunan Abi Dawud wa Nasa'i. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama gayyara Asma Asram, ya fassara sunan Asram. Me Asram? Girbi. Manzo Allah yana cewa ya sunanka, yace sunana girbewa. Manzo Allah ya ce a kai sunanka Zur'a, shuka yabanya. Kun ji yadda Annabi yake canza ya zaka ce sunanka wani girbi, ai ga da kira ka da yabanya, ya fi ma'ana. An gane ko? Yawwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna, sunansa Asram, wanda Asram shine al-hasad ko al-hisad, girbi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza masa bi Zur'a, yace kai sunanka shuka, sunanka yabanya. Wannan shi ma hadithi ne wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Adab, hadithi na 4954, hadithin Usama ibn al-Akhdari radiyallahu anhu. sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cikin sunan Abi Dawud wa gayyara isma Huzn, haka manzo Allah ya canza sunan Huzn, Huzn tsauri, tsauri da kaushi, shi ake kira Huzn. Jaddi bin al-Musayyib, wanda Huzn din nan kaka ne na Sa'id bin al-Musayyib. Sai manzo Allah ya ce ya sunansa, sai ya ce sunansa Huzn. Manzo Allah ya ce a sunanka Sahal. Manzo Allah ya canza masa da Sahal, ya ce kai mai sauki ne, ba tsanani ba, ba tsauri ba, fa'a ba. Kakan Sa'id bin al-Musayyib sai ya ki yake karɓa canjin, sai ya ce shi baya so a canza masa sunan da iyayensa suka sa masa. Wa qala, sai ya ce as-Sahalu, in kace sunana Sahalu yuda, ai kowa ma sai ya taka Sahal mai sauki, wato kowa cutar da ni, ya ci baci, ya ci bala, ya ci a kai ina wannan sunan, kowa sai ya tak wa yumtahan, kowa sai ya rena ni. Da haka abin masa sunansa Al-Huzn. Shi sa Sa'id ibn Musayyib ya ce sunan kakansu bai gushe ba, yana tasiri a cikin family dinsu. In suka samu kansu cikin tsauri da wahala da tsauri da tsanani, sai su ce sunan kakansu ne. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a canza sunan, kuma shi ya kiyarda. Shi sa ko unguwannin nan wala ku daina yadda da wani suna marar kyau. Ko abun hawanka ne, kar ka sa mu akwala, kar ka sa masa wani wata arga, samu suna mai kyau ka sa masa. Za mu kakkaranta, za ku dinga jin hadda sunan wurare Annabi ya caccanza su da yawa. Yanzu irin kunci din na ya kamata, ko da yake naji kamar an ce an kai ta majalisa, an canza ne ko? Yawa, an canza, me ake ce mata yanzu? Gari. Gari. Kuma sunan ya an rattaba shi? Yawa, to ai ka gani. Ban taba zuwa ba, amma duk wanda suka je sun ce lallai sunan abin nan ko? To kaga kila yanzu da suka canza sunan, wal Allah, kila za a dan samu ci gaba a lungun wurin. An gane ko? Da haka kakan Sa'id ibn al-Musayyib shi kam da aka canza, sai ya ce shi yafi so a ban masa sunansa da aka sanya masa Huzn. Yace saboda in an ce masa Sahalu yuda'u wa idha ataka shi wa yumtahanu, kuma za a rena shi. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Al-Adab, hadithi na 6690 zuwa 6693, hadithin Sa'id ibn al-Musayyib ibn Huzn an abihi radiyallahu anhuma. وقال ابو داود امام ابو داود يace وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص منزل الله يا canzawa as suna wa azizin da aziz wa atala da atala wa shaytan wal hakam wa gurab wa hubab wa shihab wa in da suna ne wanda annabi ya canza su as wato shine kamar yanda muka fada kangarare ya za a dinga cewa mutum kangararre kuma kai yanzu in mutum yi wannan sunan kangararren ya bi shi ai kaga an shiga uku ko so saboda haka shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ban suna shine Az Aziz ko da ma kaga sunan Allah ne buwayeye ko me wannan wanda zai sufanti da wannan sufa ba Allah ba shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma Atala shi kuma gilza wa shidda shine Atala ka san duk sunaye ne na lokacin jahiliya suna ne na kamar na jarumta ba reni ba wargi ba wasa duk ire-iren waɗannan sunayen ne shi sa duk suka musulunta Annabi ya ji sunayen nasu duk irin na wancan lokacin ne sai caccanza musu kaga yanzu Atala gilza kenan ma'ana kaushin hali da tsanani shine Atala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna wa shaytan wannan ba sai an fassara ba eh kaga ya dinga kiran mutun shaytan wal hakam da al-hakam mai hukunci kenan shine wanda can aka canza wa abil hakam aka canza masa suna ya koma abi shuraih wa gurab da hankaka an ce asalin kalmar al-gurab al-bu'd kenan nisa an ce kuma shine mafi munin tsuntsaye saboda duk irin mushe din nan mutun ya mutu a cikin daji dab a tsuntsun da yake cin mushe za ga gurab yana ciki Allah dinga kiranka da dabbar da bata da tsantseni wajen abin da za ta ci ko mushe ta samu ci take shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wa wani mai suna gurab ya ce wannan ba suna bane mai kyau wa hubabin shi kuma suna hubab yana da ma'ana mai kyau yana da kishiyarta to tunda an samu ta zama kalma mushtarak kalma ce da an yi hadaka tsakanin wani abu mai ma'ana mai kyau da mummunan ma'ana sai Annabi ya ce to a hakura kar a sa shi kawai hubab hubab sunaye ne daga cikin sunayen maciji kaga wannan ma'ana ce marar kyau sannan kuma suka ce suna ne da yake daukan ma'anar habib masoyi. To tunda hubab tana daukan masoyi, tana daukan muciji, to sai annabi ya ce kawai a canza a daina fada, tunda yanzu tana daukan ma'ana mai kyau da kishiyarta. Wa shihab, wato shihab shine wato abinnan harshen wuta, shine shihab, harshen wuta shine shihab. Kaga shi wannan shihab kai tsaye aka canza masa suna, fassan mahu hisham, manzo Allah ya ce sunanka hisham, an gane ko? Hisham kuma shine mutum mai karamci, mutum mai kyauta, karimi, shi ake kira hisham. Wa samma harban silman, annabi sallallahu alaihi wasallam wani mai suna harb, yaki, sai ya sanya masa zaman lafiya, sunanka silman, silm, zaman lafiya. Wa samma al-muttaji al-munba'ith, akwai wani shi kuma sunansa kwantacce, annabi ya ce a tasashe sunanka, ya za ka ce wani abin nan. A gane ko? Al-muttaji, a ga wannan sunan ya bi shi, ya malalaci zai zama. A rayuwa ana hozilin kowa, ana hayya-hayya a tashi, kawai ga mutum mala ya labce, ya ki tashi, ya ki motsi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-munba'ith sunansa. Dan hutu. Eto. Gaskiya ne, tunda mutum ne wanda yake baya aikin fari, baya na baki, ai ko? A to aka ga shi ba suna bane mai kyau. Aka ce mutum dan hutu, ma'ana mutumin da baya wahala, baya ne makila, babansa ne tara mu kuɗi kawai ci yake. Parasite ne shi, consumer ne. Aka ga shi ma wannan ba a buƙatar irin sa ban kasa ko? Ana buƙatar wasu samarwa. Da aka shi ma sunansa al-muttaji, annabi ya ce ka ina wannan suna, ai dole mu canza mashi. Sunanka al-munba'ith. An gane watsakakke, yawa, wanda yake mai kazar-kazar. Wa ardan afratan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wata ƙasa, afratan sammaha khadiratan, wato afratan wata gona ce sunanta afratan, wana mai fari. Sai annabi ya ce a ke mai yabanya ce, ma'ana mai korayen abubuwa ne a ciki. In aka ambace ta da khadira, aka yi sa'a sunan yayi tasiri a kanta, kaga mai ita ya more. Amma aka ce afra, to in sunan yayi tasiri a kanta fa, mai ita fa ba zai iya, zai kashe kuɗi mai yawa ma da ya samu dami ɗaya a gonar, saboda gona ce wadda take mai fari. Wa sha'abad dalala, akwai kuma wani guri shi'ib, wato sha'abad dalala sunan gurin, sammahu sha'abal hidaya, wani kwari ne, wai kwarin batattu ko kwarin bata, annabi ya ce kwarin shiriya ne. Kaga shi ma sunan wuri ne, kwari ne, amma su sai suka ya shahara da sha'abud dalala, wato kwarin bata, kamar yanzu ake cewa kwarin barka. Kaga wannan ayi, wannan kwarin mai albarka, kaga ai yayi ko? Sunan yayi ma'ana wannan, a ce kwarin barka sunan wani guri ne a can wajen nan, wajen Sabon Gandu ne ko ina, ana ce masa kwarin barka. Kaga wannan kwari ne mai albarka, to kaga wannan yayi kyau. Amma a ce sha'abud dalala, kwarin bata, wannan kaga suna ne wanda yake mai muni. Shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna, ya ce a sunansa sha'abal hidaya. Wa banul muguya, akwai wani family su kuma, a wata ruwayar banu zaniya, kuma sunan family ne banu zaniya. Zaniya kuma kowa ya san zina kenan, kamar ka ce kenan ƴaƴan zina, kuma suna ne kawai haka, an gane ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sammahum, wato a wannan ruwayar da muka karanta banul mug, wato muguya, wato ƴaƴan halakaku. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sammahum, ya kira su da bani rushida, ƴaƴan shiryayyu kimtsatsu. Haka annabi ya tattanzawa sallallahu alaihi wasallam, kar ka ce ai ka riga ka sa, a ce wannan suna ya bashi da ma'ana, ka ce to ya ai ka an riga an sa. A sai a canza, ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ga kai yaron kamar yana karami da za a iya canza nan da nan sunan zai bace. Mutum da girmansa da iyali an canza masa suna, ka ce wani ba abin nan. Ko mutum ya girma takaddunsa kamar yanda na faɗa, da zai iya je kotu ya yafi da bidi ya canza sunayen. In sunan bai da kyau, sunan uba ba a iya canza shi ko da ar ne, amma sunanka kai ya zama mai kyau. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Adab, bayan ya kawo hadithi na rakam na 4956. Walamma kanatil asma'u qawalibul lil ma'ana, yayin da ya kasance sunaye qawalibul lil ma'ana, suna juya ma'ana, dalatan alaihi, ma'anar da take nuni akan wannan sunan, suna wato sunaye suna tafiya tare da ma'ana. iqtadat alhikmatu, sai hikima ta hukunta, hikimar Ubangiji ta hukunta, an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun. Shi yasa ake so tsakanin suna da ma'anarsa a samu alaka da dacewa da juna. In aka kalli sunan, aka kalli ma'anar sunan aga sun dace da juna, ko aka kalli sunan da mai sunan aga sun yi mudabaka, sun yi abin nan, sun yi macin da juna. Wa alla yakuna alma'ana ma'aha bi manzilati alajnabi almahd, kada ya zamanto ma'anar, alla yakuna alma'ana ma'aha, kada ya zama ma'anar da take tare da wannan sunan, bi manzilati alajnabi almahd, wato ya zama kaman matsayin wani abu wanda yake ba a tattare da sunan ba gaba daya, wato ya zamanto kar ya zama ajnabi, ma'ana ya zamanto abin irin sunan, irin ko ma'anar sunan irin jinsin sunan ne, ko sunan irin jinsin ma'anar ne. Kar ya zamanto ma'anar ta sha bamban da sunan, ko sunan ya sha bamban da ma'anar, ko mai sunan ya bambanta da ma'anar. Duk ana so a kiyaye wannan. Fa innal hikmata ta'aba zalika, domin hikimar Ubangiji ta ki yadda da haka. Ya kamata a ce suna yana wato yana mudabaka da ma'anarsa. Wal waqi'u yashhadu bi khilafi, sannan abinda ke faruwa yau da kullum ma shi ma shaida ne da sabanin haka. In aka sa mummunan suna, to da wahala in bai tasirantu da mai sunan ba. In aka sa kyakkyawan suna, shi ma yana da tasiri ga mai suna. Da haka wannan yau da kullun ta bada shaida akan haka. Ballil asma'i tathirun fil musammayat, gaskiya sunaye suna da tasiri ga ababan da ake ambaton sunan akan su. Walil musammayati tathirun an asma'iha, abubuwan da ake ambaton su suna da tasiri ga sunayen da ake kiran su da shi. Fil husn, wajen kyau. Wal qubuhi, da muni. Wal khifati, da sauki. Wal thiqali, da nauyi. Wal latafati, da sauki da taushi. Wal kathafati, da kaushi. Kama kila, kamar yanda aka faɗa a waka, wa qalla an absarat aina kadha laqabin illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabi. Wato wani mawaki yana cewa wa qalla zai yi matukar wahala, an absarat ainaka, idanunka su ga dha laqabin, wani wanda aka yi masa wani laqabi, illa face wa ma'anahu, ma'anar wannan laqabin, in fakkarta, in kayi tunani, fi laqabi, sai ka in kayi abin nan, sai kaga ma'anar, in kai tunani, fi laqabi, tana tattare da laqabin da ake masa, zai matukar wahala idan ka ga nan maka wani mai laqabi, face sai kaga wannan laqabin yayi tasiri da mai laqabin. To kaga ko alqab da ake gani, shi sa Allah ta'ala ce bi islisul fusuqu ba'dal iman, duk wannan alqab din wala tanabazu bil alqab, duk Allah ta'ala yaje in ma za a jefe ka da wani laqabi, to a faɗi laqabi mai kyau, amma a faɗi wani laqabi marar kyau, ko a faɗi wani laqabi na wani arne, ko wasu wa'anda baka ma san wa'anne irin mutane bane, kawai suna ne. In hiya illa asma'un sammaytumuha, to dole ka sani in ma za a yi ma wani laqabi da sana'a ko laqabi a unguwa, to ka tabbatar da laqabin ka mai kyau ne. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu al-ism al-hasan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son suna mai kyau. Wa amara idza abradu ilayhi baridan, har umarni ya bayar ce in za a aika mai da ambassador, za a turo mai da wani dan aike cikin masu yowa annabi sallallahu alaihi wasallam aike, yace yana so a aika masa an ya kuna hasanal ismi hasanal wajhi, shi manzon Allah ya fi son za a aika mai dan aike, a aika mai kyakkyawan suna mai kyan fuska. Baya so ya ga wani mummuna an aiko shi, kuma ya ga sunansa ma ba mai kyau ba, sannan fuskarsa ba mai kyau ba an aiko shi. Galibi irin wannan manzo ne wanda ba mai kyau ba, sakon da ke dauke da shi da wahala a samu dacewa. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sulhu Hudaybiya, kamar yadda zamu karanta a gaba, da ya ga an Qurayshawa sun aiko Sahal ko Suhail ibn Amr, manzo Allah sai ya murna ya ce al'amarin ya zo da sauki. Kai kawai sai ya fassara mai sunan da saukin sulhun da za a yi, tafa'uli ne, an gane ko? A ce za a turo muku wani ko wani jami'i zai zo wajenku, ku ji sunansa mai daɗi, ku ce insha Allah za a samu sauki, insha Allah za a samu fahimtar juna. Wajen wa za a je? A ce a wajen wane, wani mai mulki ko kaza, ku ji sunansa mai kyau, ku ce insha Allah za a dace. Amma ka ji sunan ba kyau, dan kun je yayi tutsu ba mamaki, dan sunan yayi kama da yayi tutsu, Na fata an gane. Da haka duk wayannan abubuwan za ka ga mutane suna rena su fa'alu ake kiran su malamai suna kiran su fa'alu. Shi yasa annabi yana son ko fitowa yaje ya jana nasuru. Kaga wannan ba fa da shi yake ba. Shine tafa'uli. Ka zo wuciya ka jana sa'idu a dawo lafiya, mai arziki ka dawo lafiya, ba da kai ake ba sai ka ji dadi. Mai arziki ka dawo lafiya insha Allah kai ne kenan. Ba da kai yake ba amma sunan amma wani dan daba ya zo wucewa ka zo kana leƙowa ka ce Fir'auna eh ko koma cikin gida ko duk wayannan abubuwa ne wayanda za ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun dai ka karanta kun ji sunaye da laƙuba duk akwai ko dabba yanzu akwai lokacin da yace a kawo wa zai kawo mana ruwa wani ya miƙe yace ya sunan ka yace Murra yace zauna wani ya ce to ni barin je ya sunan ka shi ma ya faɗa yace zauna sai wani ya ce to ni barin je yace ya sunan ka yace ya ishu yace yawa ya ishu yana rayuwa kaga rayuwa kenan wannan ya ishu an gane yawanci muna rena sunaye shi yasa ba yayi ba kar wani mataka ta ce ta ji wani suna a cikin rai dangin goro da hakan kun haifa da sunan za a sa mata kakka yadda da wannan shirman wannan hadithin sahihun bi shawahidihi rawahu abu shaykh fi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam abu shaykh ya kawo shi a cikin akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi na 801 hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda sanadin sa sahihi ne bi shawahidi wa kana ya'khudhu al-ma'ani min asma'iha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har capturing yake yana rikar su wato ma'anoni daga sunaye fil manam ko a cikin bacci wal yaqadha haka an afarke ne in a afarke ne da ya ji suna kawai sai dauki ma'anar da take kan suna in abun ya karba ne sai karba in rejecting zai sai ya rejecting kuma ko a mafarki yayi mafarkin wani suna to yakan kalli ma'anar sunan ko a bacci ne kamar a kamar yanda yayi wani mafarki annahu huwa wa ashabuhu sai ya gani a cikin mafarkin nasa shi da wasu sahabbansa fi dari uqubati bin rafi'in sai ya mafarkin wai ga su a cikin gidan wani sahabi uqubati bin rafi' fa utubi rutabin sai aka zo musu da dabino min rutabi ibn qab na wani dabino ne har ma in kesa kenan a garin Madina wato rutabi ibn qab wani mutum ne cikin mutanen Madina ana kiransa Ibn Qab dabinansa yana da kyau yana da dadi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki nau'i ne sananne daga cikin nau'o'in dabino ana kiransa wato Rutab Ibn Qab an gane ko fa utubi Rutab Ibn Qab wato bi Rutab min Rutab Ibn Qab wato a cikin mafarkin sai ya ga an kawo musu dabino daga cikin dabinan Ibn Qab kai tsaye fa awwalahu manzo Allah sai ya fassara mafarkin cewa annal aqibata lahum fid dunya lalle suna da kyakkyawar aqiba a duniya warrifata fil akhirah kuma suna da daukaka a lahira saboda sun je gidan Uquba kyakkyawan karshe kenan rafi'in daukaka kenan kaga sunan kawai wanda aka je a mafarkin kawai yana yin mafarkin sai ya tuno sunan wa aka ce sun je gidansa sai ya ga Uquba a ƙarshe to sai yace insha Allah wannan yana nuna za mu samu kyakkyawan ƙarshe a duniya me sunan baban sa Rafi'i yace za mu daukaka a lahira wa anna ad-din kuma nan take fassara mafarkin da cewa wannan addinin alladhi ikhtarahu Allah lahum wanda Allah ya zaba musu shi kada ardaba to haqiqa wannan addinin kada ardaba yayi dadi yayi sauki sannan wa qaba ya cika kaga sai ya dauki Rutabe Ibn Qab nan ma sai ya dauko ma'anar sai ya fassara cewa wannan yana nuna cewa addinin nan da Allah ya zaba mana addini ne mai sauki kuma cikakke kaga a mafarki fa daga sunan Uqubatu bin Rafi' amma daga nan yayi tafa'uli ya fitar da kyakkyawan ƙarshe a nan duniya daukaka a lahira addinin da aka zaba mana addini ne mai sauki cikakke kuma shi yasa aka ce da kayan mafarki ka sha da kyarkaita a auziya ko ka ji mutum yana ta ihu sai an tashe shi an ce wai me ya damu mutane yana ta ihu gashi ka sai kai ɗaya san me ya gani ko ila bai yi addu'a ba cikin baccin sa wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Ar-Ru'ya hadithi na 2270 hadithin Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ta'awwala suhulatul amr suhulatul amr manzon Allah ya fassara samun saukin al'amari yawmal hudaybiya ranar da aka yi sulhu hudaybiya min maji'i suhail ibn amr daga zuwan wannan suhail ibn amr annabi ya ce wa aka aikuwa quraishawa suka aiko dan mutattauna da shi akan sulhu hudaybiya aka ce ai sun aiko da suhail ibn amr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara zuwan Suhail bin Amr da saukin al'amari za ku yi wani taro gwamna ba zai zo ba ko wani shugaba ba zai zo ba sai ya muku wakilci ka ce wa aka wakilto sai kuka ji an ce wato dan baiwa ku ce alhamdulillah amma wa aka aiko kuka ce kankamo an gane to kun ga wannan wakilin naku akwai matsala ko wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin ash-shurut hadithi na 2731 da 2732 hadithin al-Miswar bin Makhrama da kuma Marwan radiyallahu anhuma wa nadaba jama'atan ila halbi shatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu mutane dan su tatso nonan akuya su tatso masa nonan akuya fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi ya halubu ya ce zai je ya taso fa qala masmuk annabi ya ce ya sunanka qala murra ya ce sunansa daci fa qala ijlis ya ce zauna fa qama akhar wani ya tashi fa qala masmuk ya ce ya sunanka qala adhunnuhu harb ya ce ina zaton cewa shi kuma yaki fa qala ijlis ya ce zauna fa qala akh fa qama akhar wani shi kuma ya tashi fa qala masmuk ya ce ya sunanka qala ya'ishu ya ce sunana yana rayuwa qala ihlubha ya ce je ka taso nonan nata me yasa da ya ce sunansa murra ya kyale shi mana ai wannan ba lalle bane ya zamanto abun ya shafe su amma tafa'uli ne fa'alu ne an gane ko ya sunanka ya ce murra ya ce da Allah ya hakuri zauna kai fa ya sunanka ya ce sunansa harbu ya ce kai ma ya hakuri zauna ai yanzu ne muna zaune lafiya ai ba yaki muke ba yi hakuri ka zauna ya sunanka yace ya ishe yace ai abinda muke so kenan mu rayu je ka tazo an gane ko to duk ire-iren waɗannan abubuwa suna nuna maka tasirin sura wannan athar din mursal ne saboda shi ainin wato ya ish al-gifari din ba sahabi bane mahaifinsa ne sahabi shi kuma kai tsaye sai ya ruwaito hadithin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka hadithi ne mursal wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul garibun ma rawa rawin faqat da haka hadithi ne mursal bai inganta ba Imam Malik ya kawo shi a cikin al-Muwatta fil Istidhan hadithi na 24 ko kuma babi na 24 mursalan muna da sauran lokaci وكان يكره الأمكنة المنكرة منكرة الأسماء وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء منزل الله حتى سونا ينوراري أبا بنك أما باياسو ينكين وراري وإن دسك سونا سبيد كو ويكره العبورة فيها ينكما كامر وچي واتو إن نورارا إنك تيوري بيد كو سونا نورم باشي دي كو أنبو كو وچي واتو باياسو sallallahu alaihi wasallam kama marra baina jabalain kaman yanda yazo shigewa tsakanin wasu duwatsu guda biyu fa sa'ala an ismihi ma sai ce wayannan duwatsun ya sunan su fa qalu fadihun wa mukhziyun suka ce mai kunyatarwa da mai tabarwa fa adala anhuma manzo Allah sai karkace ya buta wata hanya ya kibita cikin su duwatsu ne guda biyu haka hanya ta shiga ta tsakiya yace wayannan duwatsun fa aka ce ai wannan sunansa fadih wannan sunansa mukhzin mai tabarwa kenan fadih mai kunyatarwa annabi ya ce a ba za mu shige su ba fa adala anhuma manzo Allah sai ya karkace ya baude musu ya ki shiga ta cikin su walamma kana bainal asma'i wal musammayati min al irtibati wat tanasubi wal karaba ma baina qawalibil ashya wa haqa'iqiha wa ma bainal arwahi wal ajsam abara al aql min kulli minhuma ila al akhar كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت فلا يكاد يخطئ وضد هذا العبور من اسمه إلى مسماه كما سأل عمر رضي الله عنه عن اسمه فقال جمرة فقال واسم أبيك قال شهاب قال فمنزلك قال بحرة النار قال فأين مسكنك قال بذات اللذة قال اذهب فقد احترق مسكنك قال فذهب فوجد الأمر كذلك كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم سهيل إلى سهولة أمرهم وأمر أمته بتحسين أسمائهم وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها ولما كان بين الأسماء والمسميات يا عندي كسان شيء سكان سونا دما سونا من الارتباط أكوي علاقة والتناسب أكوي داتي واد جونا والقرابة أكوي كسان شيء سكان سونا دمي سونا ما بين قوالب الأسماء سكانين يند أب أشياء يند أبو واسكي جوياوا وحقائك هذا كما حقيقة نن الأمر يند سكي وما بين الأرواح دا أبين دا كي سكان الروحي والأجسام دا غنججكي عبر العقل شيسا هنكلي كي وچوا من كل منهما دا كوة نيدا كتشنسو إلى الآخر زواغ دين كما كان إياس بن معاوية كما يند إياس بن معاوية باشيكا ديبا ما وغيره دا وننسا يرى شكسا دا ياغا متنزيتي وانن سونان سكذا دا ياغا متنكوي ينا ينسا كوزيتي سونان سكذا وكما دا وياي سامو كسكولي fayaqulu yambagi da yaga mutun zai ce wannan ya kamata an ya ku nasmuhu kaita wa kaita ya dace wannan sunan sa ya zama kaza da kaza da ya kalli mutun ya ga mutun haba haba da fara'a da kaza ya ganshi alamun mutun ne da zai yi saukin al'amari da ya ganshi ya ce wannan da ganin sa sunan sa kaza to insha Allah in yazo aka ce wa malaya sunan kaza ka ji sunan ya dace da abin da Iyas bin Muawiya ya fada in ku aka ga wani mutun hausinan ne rikitacce rikitambo mai wuya sha'ani an gane sarka mai rikicin gangan gashi nan fuskar nan abusan kam darira da ya kalle shi in Iyas bin Muawiya ce wannan rikitacce da ganin sa sunan sa kaza to shi ma da yazo an tambaya zaka ga da wuya a samu kuskure kaga wannan yana nuna ma shi suna yana bibiya da aka kula da al'amarin suna ba abu bane da za a dinga wasa da shi fala ya kadu ya khude da wahala ya kuskure in yace wana su wannan da ganin sa sunan sa kaza da wuya ya kuskure wa diddu hadha al'abur min ismihi ila musamma وضد هذا العبور من اسمه الى مسمى واتو كما دا وحالا واتو كيشير ابيندا اكا تسالكي دين نسونن كغا بي فادا زوغا ابيندا اكا واتو امباتا دين با زوغا مي سونن kamar yanda wata rana sa'ala umar rajulan sayyidina umar ya tambaye wani mutum an ismihi yace a sunan sa fa qala jamra yace sunan sa garwashi fa qala wasmu abika yace sunan baba fa قال الشهاب يتي هرشن وتا قال فمنزلك يتي انغوكو با يتي بحرات النار انغور وتا مكي قال فاين مسكنك يتي لاين غيدنكا انا غيدنكا يكي قال بذات اللذا قال سيدنا عمر يتي اذهب فقد احترق مسكنك جي زاكا تر غيدنكا يا كاما دا وتا فذا قال فذهب متومن سي تفي فو وجد الامر كذلك يترد الامرن هكا تر غيدنسا يا قوني kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam abbara wato ya fassara afwan can wadiddu hadha al'abur min ismihi ila musamma wato kishiyar hadha al'abur wannan irin tsallakewar ko wucewar min ismihi ila musamma wato na sunan abu ko sunan sa ila musamma zuwa ga abinda aka sanya wa sunan sai kawo mana wannan ɗan karamar kissar ta sayyidina umar radiyallahu anhu sai kuma ya kawo mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara sunan Suhail ibn Amr zuwa ga saukin al'amarin su kamar yanda ya umarci al'ummarsa da su dinga kyautata sunayen su da sunayen ƴaƴan su kuma ya bada labari cewa za a kira su da sunayen nan nasu ranar tashin alkiyama insha Allah sai mu tashi wata amal kaifa istushika to ishtuka lin nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi ismani wato inda aka tsago wasu sunaye guda biyu daga sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu tashi daidai wannan gabar insha Allah ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har insha Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika